Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 17 ga watan October shekarar 2020. Haba ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba makarin labarai.
Hadiza, yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke duba batun burinta na janye dakarun kasar daga Afghanistan, wasu na ganin Amurka ta raina irin karfin da kungiyar Al-Qaeda take da shi a kasar ta Afghanistan. Hukumomi a Azerbaijan sun ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Ganja da sun yi safe rau Asabar ya halaka mutum 12 sannan ya jikata wasu 40. Jerin makucin guguwar da kasar Vietnam ta fuskanta cikin mako guda sun halaka akalla mutum 28.
To kana labarin kenan a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa kungiyar matasa ta Nigeria, Nigerian Youth Organization da ake kira NYO a takaice, ta janyo hankalin matasa kan zanga-zanga da suke yi ta kawo ƙarshen sashen ƴan sandan na SAS, wacce a yanzu ta ɗauki wani sabon salo.
Matasa kun zo kun ce ga abin da kuke so. Gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abin, ta ce nayi muku. To me kuke jira kuma? Kuma gwamnati nan ta yi alƙawari ta ce za mu duba kuma yadda za mu sake tsara yadda huddodinku za su kasance da matasa.
Sannan a Najeriya har ila yau, har yanzu batun aika sunan hadimar Buhari Loretta Onochi a matsayin kwamishiniya a hukumar zaɓe ta ƙasar na ci gaba da janyo cece-kuce.
Tsarin mulkin Najeriya ya ce kar ka ba wanda ɗan siyasa wannan matsayi. Ɗan siyasa ce, kowa ya zama gaba, ɗan APC ce, sai sa aka ba ta Muhammadu Gawon da aka ba ta. Me zai sa a sa sunanta in kwamishinin zaɓa ta zaɓe? Mutunci shi ma da zubi.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda a can ma wani sabon cece-kuce ne ya taso bayan da majalisar dokoki ta ba gwamnatin kasar damar tsawaita dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiya a matsayin wani bangare na daƙile annobar cutar COVID-19. Bawon Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke duba batun burinta na janye dakarun kasar daga Afghanistan, wasu na ganin Amurkan ta raina irin karfin da kungiyar Al-Qaeda ke da shi a kasar ta Afghanistan. Jami'an kasa da kasa da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci haɗe da na kasar na ci gaba da nuni da yadda ake samun karuwar wagegen giɓi tsakanin kiyasin Amurka da ke nuna cewa kungiyar ta Al-Qaeda ta yi rauni da kuma kiyasin su jami'an. Wanda ke nuna yadda kungiyar take ci gaba da ƙara ƙarfi duk da cewa ta maku a baya-bayan nan. A cewar shugaban tsare-tsare a Majalisar Ɗinkin Duniya Edmund Fitton Brown, wanda ke sa ido kan kungiyoyin IS, Al-Qaeda da Taliban, har yanzu akwai gaggan shugabannin kungiyar Afghanistan da kuma ɗaruruwan mayakanta. Brown Fitton ya bayyana hakan ne a wani taron da aka yi ta yanar gizo kan makomar ƙasar ta Afghanistan a ranar Juma'a. Sai dai yayin da jami'an na ƙasa da ƙasa da na Afghanistan ke bayyana wannan mahanga tasu, akwai wasu jami'an gwamnatin Amurka da ke ci gaba da nuna cewa kungiyar ta Al-Qaeda tana fuskantar koma baya. Hukumomi a Azerbaijan sun ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Ganja da sanyin safe rau Asabar ya halaka mutum 12 sannan ya jikata wasu 40. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Azerbaijan ta yi ikirarin cewa an kai harin makaman ne akan biranen Ganja da Minga Chivir daga wasu wurare biyu da ke yankin kasar Armenia. Su dai hukumomin na Armenia ba su dauki alhakin waɗannan hare-hare da aka kai akan biranen ba, kuma ba su musanta ba. Bayanan da jami'an kasar ta Azerbaijan suka fitar a yau Asabar sun kuma nuna cewa harin makaman mai linzami ya lalata akalla gidaje 20 a Ganja, birni na biyu mafi girma a kasar. Shi dai wannan rikici tsakanin Azerbaijan da Armenia ya faru ne tun daga ranar 27 ga watan Satumba, ya kuma halaka ɗaruruwan mutane, ya kuma kasance rikici mafi muni da ɓangarorin biyu suka gani cikin gomman shekaru da suka kwashe suna takaddama tun daga shekarar 1994 kan yankin Nagorno-Karabakh da ke son ɓallewa. Amurka ta yi Allah wadai da wani gwajin makaman kare hare-haren sama ƙirar Rasha da Turkiyya ta yi a ranar Juma'a, duk da gargaɗin da Amurka ta mata. Gidan talabijin na habar mai kusanci da gwamnatin Turkiyya ya rawaito cewa dakarun Turkiyyan sun gudanar da gwajin makamin S-400 a can lardin arewacin yankin da ake kira Sinop da ke gefen Bahar al-Aswad. ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce gwajin makamin mai linzami ya sabawa nauyin da ya race a wuyan kasar ta Turkiya a matsayin ta na mamba a kungiyar tsaro ta NATO baya ga cewa ita muhimmiyar kawace ga Amurka wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kara da cewa Amurka ta fito karara ta ce yin amfani da makamin na S-400 ya saba alƙawarin da Turkiya ta dauka a matsayin ta na kawar Amurka kungiyar tsaro ta NATO kuma hakan ya saka Amurkan cikin matukar damuwa bayan rotunan da suka nuna cewa Turkiya na shirin fara amfani da wannan makami sai dai ma'aikatar tsaron kasar ta Turkiya ta ki amsa cewa lallai ta yi wannan gwaji ko akasin haka
to da farko duk da matakin rusa sashin yan sanda na SAS da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi matasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu sassan kasar lamarin da ya sa kungiyar matasa a Najeriya wato NYL ta kira wani taron manema labarai domin janyo hankalinsu kan sai hatara kada abin da kungiyar ta kira wasu miyagu su amfani da damar wajen cimma wata manufa ta daban kungiyar matasan ta yi kira ne a wani taron manema labarai da ta gudanar a Abuja kamar da za ku ji a wannan rahoto na Shamsiya Hamza Ibrahim
taron da ya hada shugabannin kungiyoyin al'umma daban-daban a fadin kasar da ke karkashin kungiyar matasan Najeriya wato NYO dan lalubo mafita dangane da zanga-zangar da aka shafi tsawon kwanaki ana yi a wasu jihohin kasar wanda a cewar shugaban kungiyar NYO ambassador Abdullahi Abubakar Wali a karo na farko ba tare da bata lokaci ba gwamnatin Najeriya ta amsa korafe-korafen matasan kasar sai dai da halama wasu na saka san rai a cikin batun ya kuma ja hankalin matasa da su guji miyagun mutane da ka iya kai su bana su baro
matasa kun zo kun ce ga abin da kuke so gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abin ta ce nayi muku to me kuke jira kuma gwamnati nan ta yi alƙawari ta ce za mu duba kuma yanda za mu sake tsara yanda hudodin ku za su kasance da matasa ban san wani abin da zai sa a ce yau matasa sun hito kuma yau har ya kai da stage ana buge-buge ana jehe-jehe ana fashe-fashen motoci a matsayina na shugaban matasa a Najeriya shi yasa na tara matasa a nan kina ganin su ba iyaka zan yi musu bayani wannan abun su guje shi ba gaskiya bane babu shi abu ne wanda suka ce suna so kuma gwamnati ta yarda kuma ta yi so sai mu ba gwamnati dama ta ci gaba da tsare-tsaren wayannan abubuwan da ce za ta taimaka mata ga yau an dai don mu ne ake yi a matsayina na shugaban matasa na Najeriya na kira na ce wannan zanga-zanga a shi babu shi ya gare
shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa na Stora Ashir Sharif ya bayyana cewa
cancin Najeriya ai abinda masu mulki suke yi da ɗan siyasa da manyan mutane shi ba sa san shi matashi da gane san kansa kuma mu ki auna ki gani abinda shi alƙalima suka nuna ita Najeriya kaso 63 na mutanen Najeriya mutane ne ɗan shekara 18 zuwa shekara 35 su ne kaso 63 na mutanen Najeriya to idan da matasan Najeriya sun san kansu ai duk wannan mulkin da ake da kama karya ai ba za a yi musu shi mun san su wanda su ta zanga zanga suna dota manufofin su ta daba amma in da gaskiya ce a zauna a tsaya a duba masalolin kasar nan kin gani yanzu masala mafi girma a kasar ne ita ce harkar rashin tsaro duk da matasan za su so su sasa da kansu shi ga wanda suke so kenan ai ba a dauki wani ra'ayi ko nosu ɗan siyasa su shigo cikin wannan abubuwa domin kawo wani san zuciyarsu na siyasa a ciki ba a
taron ya kuma jaddada buƙatar duba daga majalisar ƙasar ta tara wajen tabbatar da an sa hannu a dokar kare haƙƙin matasa a ƙasar a wani mataki na sanin halin da suke ciki tare da basu damar walwala cikin yanayi na ci gaba Aminu Yusuf da ya halarci taron ya yaba da wannan yunkuri ya kuma yi kira ga sauran matasa da su guji tashin hankali
kira da zan yi wa ƴan uwana matasa shine tunda gwamnati ta amsa wannan kira namu sai kuma mu saurara mu ga irin matakai da gwamnati za ta dauka domin kawo ƙarshen wato cin zarafi da ake wa al'umma kuma da inganta dandanar ƴan sanda wannan taro da aka yi lallai na ƙaru sosai da wannan yana nuni ne da cewa lallai an dauki hanya wacce za ta kawo inganci da zaman lafiya da haɗin kai na ƙasar mu Najeriya
cikin sanarwar da mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osunbanjo ya fitar a taron majalisar raya tattalin arzikin ƙasa wato NEC a takaice da ake gudanarwa a duk wata ya bada umarni ga gwamnonin jihohi a ƙasar da su dau ragamar kafarin na tsaro ta musamman tare da kafa kwamitin da zai sa ido wajen kare haƙƙin dan adam a jihohinsu da kuma duba ayyukan sabuwar sashin rundunar ƴan sanda ta SWAT da dukkan hukumomin tsaro da ke jihohinsu har da babban birnin tarayyar ƙasar Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim bayan Amerika daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amerika daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya
jerin makwatar guguwar da kasar Vietnam ta fuskanta cikin mako guda sun halaka akalla mutum 28 lamarin da ya jefa fargabar cewa sauyin yanayi ya sa kasar wacce ke kudu maso gabashin Asia tana ganin karin munanan yanayi ita dai kasar ta Vietnam na yanki ne dake kusa da wurare biyar da suka fi zama cikin hadarin fuskantar bala'in makwatar guguwa a duniya cikin kowace shekara takan fuskanci irin wannan guguwa sama da hudu da ambaliyar ruwa kalla uku kamar yadda wani kamfanin kididdiga da ake kira Indochina ya bayyana a alƙalaman da ya fitar kusan ɗaliban ƙasar Sudan ta kudu 40 da suka je karatu ƙasashen Cuba da Zimbabwe sun ce sun makale a waɗannan ƙasashe bayan da kudaden abincin su suka kare sannan ba su da ko lisan tikitin jirgin da za su koma gida wani jami'i a ma'aikatar ilimin Sudan ta kudu ya dora laifin akan ma'aikatar kudin kasar da take sakar kudaden da za su yaye matsalolin ɗaliban sai dai ma'aikatar kudin ta nace cewa ɗaliban ba sa karkashin shirin tallafi ko scholarship wanda gwamnatin ke baiwa 'yan kasar daga cikin ɗaliban 40 28 sun makale ne a Zimbabwe sannan wasu 11 a Cuba wasu daga cikin su tun a watan Yulin bara suka kammala karatun su yayin da sauran kuma suka kammala a watan Yulin wannan shekara
Madalla Reda Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria har yanzu batun aika sunan Fadimar Buhari Loretta Onochi a matsayin commissioner a hukumar zabe ta kasar na ci gaba da janyo cece-kuce inda jam'iyyun adawa irin su PDP da PRP da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su a wannan nadi da shugaba Buhari yake so yayi wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana daga Abuja
Wasu kungiyoyi masu rajin kada mutuncin Najeriya irin su Concerned Citizens da Huriwa sun yi Allah wadai da yunkurin shugaba Buhari na sallaka Loretta Onochi a matsayin commissioner a hukumar zabe ta kasa INEC a wata takarda mai dauke da sa hannun shugaban kungiyar marubutan kada haƙƙin dan adam Huriwa Emmanuel Onubiko ya ce tuni ya maka shugaba Buhari a kotu akan neman ya janye wannan bukata ta shi na naka Loretta Onochi shi ma shugaban jam'iyyar adawa ta PRP Alhaji Salamu Bello ya tsokaci akan wannan batun
tsarin mulkin Najeriya ya ce kar ka ba wanda dan siyasa wannan matsayi dan siyasa ce kowa ya zama haka nan dan APC ce shi yasa aka bata ma makaman da aka bata ta da katin APC aka ce so me zai fara sa sunanta a cikin commissioner zaba da zabe mutunci shi ma zai zube wai abin da Buhari ke takamar shi shugaban yake takamar shi a rayuwarsa shine gaskiya da aminci to ina gaskiya wannan maganar ka dauki yar siyasa da tsarin yake cikin karkaba wannan makami gabata
amma tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi kuma jigo a jam'iyyar APC Shu'aibu Abubakar Ismail ya yi nazari cewa
to ni na gani ai dama ce ta sa kuma tunda yake dama ce ta sa yana da dama ya nada mutum idan nadin da yayi wanda sai an kai majalisa ne to kuma majalisa take da haƙƙin tantance gamsuwar ta na ta karbe shi ko kar ta karbe shi saboda haka ban ga wani abin cece kuci da za a yi akan dan daya ya dai ta wannan mata a matsayin commissioner ta zabe ba don kullun shi General Buhari mutum ne wanda yake kowa ya riga ya san kokarin sa ya za a yi wannan kasa ya gina ta ya daura kowa a cikeli kuma ya nuna duk dan Najeriya ne ko dan kudu ne ko dan arewa ne matukar dai mutum ya cancanta ya bashi abu
ita kuwa Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta ce wannan abu an shayi a kasar nan
an yi da kuma dan shi yayi yanzu zama lady shi chairman din ba dan PDP bane ai kuma ai shi shugaban kasa ne ya bada sunan shi kuma aka bashi kuma ya zauna ya rena chairman shi kuma na tuna Amina Bala Zakari yar PDP ce to dan sai ba Loretta kuma shi kenan sai a zo ana kucece kuce gaskiya mutane da suna goyon bayan wannan sudana ta da ya kai kuma Allah ubangiji ya tsananta rabuwa Allah ya sa a bata
Kungiyar rajin kada mutuncin Najeriya Concerned Citizens ta ce ta aika da takardar korafi akan nadin na Buhari zuwa Ingila da Amurka inda suka nemi a kawo Najeriya agaji wai saboda shugaba Buhari na neman lalata siyasar kasar ne Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda A jamhuriyar Nijar kuma wani sabon cece-kuce ya taso bayan da majalisar dokoki ta ba gwamnatin kasar damar tsawaita dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiya a matsayin wani bangare na daƙile annobar cutar COVID-19. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamun mu na Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar a washe garin zaman majalisar da ya baiwa gwamnati izinin ci gaba da zartar da dokar tabacin da ta kafa a sanadiyar annobar cutar corona. Shugabannin haɗin gwiwar ƙungiyoyin Coalition Citoyen pour la République CCR kariyar ƙasa sun yi tur da wannan mataki saboda a cewar su ya saba wa ka'ida. Malam Sabo Saidu shine kakakin hadakar ta CCR.
A bakwai gwi baya gwamnati da bakinta kuma da kanta tace bayan OMS ta yi sanarwa, ta doki wannan sanarwa ta OMS tace a kasar mu Niger babu COVID ko a kai shi kadan ne. Mutane suna mamakin kwanaki kadan a komo kuma a doki wannan dokar.
Sanarwar ta kungiyar CCR kariyar kasa ta ci gaba da cewa akwai wata manufar koye a tattalin da wannan doka.
Wanga lokaci da za ana zabe shine su hake da wannan doka don su tauye haki yan kasa. Haki shine na hadi albarkacin baki, shine na jirin gwanu, kuma hamma na zaben dan da wagga doka suna iya wadanda ba sa so su tauye hakin su na ma zuwa zabe koko na zuwa kampanya.
To sai dai yan majalisar na cewa bayanan da suka jiyo daga ministan kiwon lafiya lokacin da ya hallara zauren majalisar ne yasa suka amincewa bukatar ta bangaren zartarwa, inji Honorable Sumaila Ali.
Babu wata manufa wannan doka daidai take saboda wannan cin ya dawo da annoba ce wadda in taro yayi yawa an kace ana dokata ta nan. Kinan dalilin haka ne aka ce ana wani taro, kuma taro ba an hana taro bane duka tunda yanzu haka muna nan muna taron ɗan siyasa. Ai babu wani zanga-zanga, shugaban party kin bazun yana can yana tunnake shi kuma yana tara mutane, amma an ce a dauki matakai su ne takunkumi wannan a saka shi kuma a dauki distancing kamar yadda muke yi dindindin tsaka a sa tazara tsakanin mutum da mutum shine dalilin wannan doka. Kuma zabe in Allah ya duniya dan manzo za a yi zabe.
Kawo yanzu mutane 14 ne ke kwance asibiti suna jiyar cutar COVID-19, inji ma'aikatar kiwon lafiya ta kasa. Biyu daga cikin su an gano su ne a ranar Alhamis din da ta gabata a yankin Agades, kuma a cewar likitoci waɗannan mutane sun shigo kasar Niger ne dauke da kwayar cutar ta coronavirus. Sune Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma san koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yanko Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai fafutukar kare hatsarin ran mota a birnin Accra da ake kira Valda a takaice, akan yaki da kungiyoyin irin tashi ke yi wurin ganin an daina shan barasa kafin a yi tuki, lamarin da ke haddasa hatsarin ran motoci a Ghana. A makon da ya gabata bakon namu ya ɗauko bayani ne akan tambayar da na yi masa cewa me yasa ake sayar da giya a tashoshin mota, inda ya ce yanzu an daina wannan abu musamman a manyan garuruwa, amma kuma ya ce kamfanonin giya sun bullo da wani sabon salo na sayar da giya. Ga dai ci gaban hirar.
Amma kada da an kai kokari an kan magance wannan, sai kuma kamfanin giyan kuma sai suka fito da sabon shiri. Kuma abu ne sabon shirin gaskiya ya kawo mana damuwa. Farko ana sayar da giya cikin kwalabe, manyan kwalabe. In ka dauki giya gaskiya kowa ya san kaman kafin giya, amma yanzu sun zo da sabon shiri saboda an hana sayar da giya ta wato cikin tashin motoci, sai sun ka kawo yanzu giya cikin wasu robobi kenan kanana muna cewa sachet, sai da kaman mutum ya sayi wannan giya kanana cikin sachet, shi ya sa cikin duhun shi ba za ka san kaman ma akwai giya ba, sai da kaman sun ka sayi wasu robobi in sun ka sayi shi sachet sun ka sa a duhun shi, sai shi kaman za a ci ba haya ko za ka shiga sai mu ce washroom kenan a yi tare da sun shiga wurin kaga sai su sha wannan giya, sun sha sai su wuce wannan raba. ya kawo mana damuwa sosai nake ga yanzu haka yanzu yakin da muke yi kenan in yaso gwamnati ta hada san da jiya cikin wannan rawudi kasa da kanana kuma da containers kanana kana bari direbobi na samu asai suna samu suna sai wannan matsala ma yana kan talibai talibai kuma haka su ma suke samu su sai wannan jiya rawudi kana ga su kana da kanana alhamdulillah akwai wasu doka dai kamar Tanzania da Sudan da haka sun so ma dokan mataki sun hana sadda jiya cikin wannan motoci kuma ba sai da tsada in dai mu dauke shi yanzu haka da in babban kwalba za ka same shi mu ce CD 10 kaga robobi an yi su kanana ne CD 1 2 55 kuma sai kaga kuma sun je sun tsaya to wannan yanzu matsalar da kuma muke ciki kenan muna dai kokari dai muna aiki da gwamnati saboda mu duba yanda za a yi kuma wannan doka kuma a duba yanda za a yi a hana wannan saboda yanzu haka ana cin shirye-shirye sabon doka dai yanda za a zo da sabon doka a kan jiya alhamdulillah da kanshi alhamdulillah a duba yanda za a yi a magance shaye-shayen jiya sannan banda wannan kuma kuma ka duba a cikin road act da muke da shi road act sai dokar hanya ta ba da dama ko abin da muke ce jikin mutum da akwai wani sai mu ce dokar ne ta yadda kama akwai wani jiya wani kadan dai da mutum za ka iya shaɗi dan kadan sai mu ce cikin gane dai dokar mu na gwadawa 0.5 kenan amma BC ne kenan amma wasu ga doka kana ga kamar zero ne da zero ba zai yi ba ka sha jiya ma ka yi tuki kai da kai jiya da tuki ba hadawa wasu ga doka muna da 0.0 ne amma mun ka duba mu garin mu haka muna da 0.5
wasu ga doka kuma kasa da kashi ɗaya kenan kasa da kashi ɗaya kenan cikin 100
a cikin 100 amma yanzu da muna da kira ne saboda kaga ba wai jiya da kanshi an haramta ba ne cikin kasan Ghana ana kalle sha ne a yi tuki dokan dai ta ba da wannan dama sai yanzu muna yaki yanda za a yi ba in da za ka yi tuki ba a dama ka sha jiya ko kadan.
To bari in tambaya ina 'yan sanda suke tsayuwa bakin hanya akwai abin da suke sa ma baki ko su ɗau numfashin direba in ya sha jiya da ya wuce kima suna kama direbobi shin jan kunnin da ake yi ma direbobin ne bai da ƙarfi ya sa har yanzu ba su daina shan giyar suna tuki ba ko dai a'a me ke faruwa ne har yau ake samun irin wannan matsala.
Gaskiya ne akwai wannan sai mu ce wannan na'ura tana nan amma za mu yi gaskiya mun san kaman gaskiya 'yan sandan mu ba su da wannan na'ura da yawa ba mu da shi gaskiya kadan ne kadan muke da shi kan hanya saboda shi wani lokaci dai an yi kokari dai a ba 'yan sanda da dama amma to mun kamar san dai cin hanci da rashawa kuma wannan kuma yana kawo mana matsala kawai shi mu dai muna dan kokarin mu saboda kaga wannan mashin gaskiya in dai an ta sa wani lokaci ba su matuci sai ka daga ba ya gwada irin alaman jiyan da ke jikin shi ka gane to kaga mutum kuma sai mu ce na'ura ne ana iya a taba shi a sake shi yadda ake so dimana in ka duba duk da wannan sai mu ce wannan na'uran da ke nan muna samun hatsari suna faruwa saboda ba ko ina za ka samu dan sanda ba ba ko ina ba ne in ka duba manyan manyan titunan mu wasu lokaci sai ka ga kamar ana wannan duba sai a duba jiya na waje ka sha yake cikin ka ana kan duban wannan amma wurare da dama ba wannan.
To madalla bari mu dakata a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar BAL mai fafutukar rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu mai kere ne nake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Makeri. Yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da ku kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Lawisa Hassan Dogon Facci ba tsari da Sadiya Mande Dutsen ma dukkan su daga jihar Katsina inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Babu shakka mata da kananan yara suna cikin wani yanayi mara daɗi sakamakon matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihohin mu na arewa. Yana da kyau a ce gwamnati ta samar da wata hanya wadda za a tallafa wa mata da kananan yara domin ceto su daga mawuyacin halin da suke ciki. Ga dai marayu a hannunsu ta rashin aikin yi. To da fatan Allah ya kawo mana mafita a cikin wannan lamari. Amin sama amin. Sai kuma sakon na gaba da muka samu wanda kuma hadin biwa ne daga kakamin Yadi Alhaji Tukargo sama da Masak dake jihar Borno da Baba Gana Sabanti tare da Comrade Rukayya Usman Fari Jabuwa Wad su kuma cewa suka yi salam sashin Hausa na VOA. A yau zamu tsokaci ne kan zanga-zanga na matasan kudancin Najeriya suke ci gaba da yi duk da cewa gwamnati ta biya musu bukatun su. Muna kira ga matasan kudancin Najeriya da su mai da bukatun su da fatan gwamnatin tarayya zai dubi matasan arewacin Najeriya kamar yadda ya biya wa matasan kudancin kasar bukatun su. Su matasan arewacin Najeriya ta biya musu bukatun su don su bar wannan zanga-zanga. Daga ƙarshe muna kira ga duk mai ruwa da tsaki a Najeriya domin a shawo kan duk abin da ya haifar da wannan zanga-zanga tun kafin wankin hula ta kai ga dare. Shi kuwa Husaini Abba Damban karamar hukumar Dambar a jihar Bauchi cewa yayi zaben kananan hukumomi da ake gudanarwa a jihar mu ta Bauchi a yau Asabar. Muna addu'ar Allah ya baima mai rabo sa'a kuma muna fatan za a yi cikin gaskiya da adalci. Sai sako mana ƙarshe wanda muka samu daga Usman Shitu Mahuta inda shi kuma ya ce al'ummar jamhuriyar Nijar musamman 'yan siyasa ya kamata ku kai zuciya nesa ku guje wa furta duk wasu kalamai da ke iya janyo tashi-tashi hankula musamman a wannan lokaci da kasar ke fuskantar babban zaɓe. Domin shi fa tashi hankali farkon sa aka sani amma fa ba san ƙarshen sa ba kuma babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi. Da fatan Allah ya sa a gudanar da zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. To madalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana sakonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke duba batun burinta na janye dakarun kasar daga Afghanistan, wasu na ganin Amurkan ta raina irin karfin da kungiyar Al-Qaeda ke da shi a kasar ta Afghanistan. Jami'an kasa da kasa da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci haɗe da na kasar na ci gaba da nuni da yadda ake samun karuwar wagegen giɓi tsakanin kiyasin Amurka da ke nuna cewa kungiyar ta Al-Qaeda ta yi rauni da kuma kiyasin su jami'an, wanda ke nuna yadda kungiyar take ci gaba da ƙara ƙarfi duk da cewa ta maku a baya-bayan nan. Hukumomi a Azerbaijan sun ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Ganja da sanyin safiyar yau Asabar ya halaka mutum 12 sannan ya jikkata wasu 40. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Azerbaijan ta yi ikirarin cewa an kai harin makaman ne akan biranen Ganja da Mingachevir daga wasu wurare biyu da ke yankin ƙasar Armenia. Su dai hukumomin na Armenia ba su dauki alhakin waɗannan hare-hare da aka kai akan biranen ba kuma ba su musanta ba. Amurka ta yi Allah wadai da wani gwajin makaman kare hare-haren sama kirar Rasha da Turkiya ta yi a ranar Juma'a duk da gargaɗin da Amurka ta yi mata. Gidan talabijin na Habar mai kusanci da gwamnatin Turkiya ya rawaito cewa dakarun Turkiyyan sun gudanar da gwajin makamin S-400 a can lardin arewacin yankin da ake kira Sinop da ke gefen Baharul Aswad. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce gwajin makamin mai linzami ya sabawa nauyin da ya rataya a wuyan kasar ta Turkiyya a matsayinta na mamba a kungiyar tsaro ta NATO, baya ga cewa ita muhimmiyar kawa ce ga Amurka. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kara da cewa Amurka ta fito karar ta ce yin amfani da makamin na S-400 ya saba alƙawarin da Turkiyya ta ɗauka a matsayinta na kawar Amurka a kungiyar tsaro ta NATO, bayan rahotannin da suka nuna cewa Turkiyya na shirin fara amfani da wannan makami. Sai dai ma'aikatar tsaron ƙasar ta Turkiyya ta ki amsa cewa lallai ta yi wannan guji ko akasin haka.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare. Idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya. Ma assalamu.